Assalamu alaikum. A cikin watan Mayu shekarar 2014 an kai harin bom da aka boye cikin mota a garin Jos a jihar Plateau a kasuwar Terminus. A bayan bincike ƴan sanda sun gano cewa an sayi wannan mota ce daga wani kamfanin sayar da motoci mai suna Fama Motors a nan Jos din kwanaki kaɗan kafin wannan hari. A dalilin haka ƴan sanda suka kama wasu ma'aikatan kamfanin guda biyu domin binciken abin da suka sani game da mutanen da suka je suka sayi wannan mota a wurinsu. Bayan wata guda an bayar da belinsu, to amma bayan sati ɗaya aka ce a maida su. To ranar da aka maida su har izuwa yau ba a sake ganinsu ba. Wannan batu ya je har gaban kotu wadda ta umarci hukuma kanta sake su tunda dai ba a tuhume su da aikata wani laifin ba. Yau batun da zamu fara tabowa kenan a shirin namu.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Yusuf Rabiu daga Fama Motors wajen sai da motoci.
To menene korafin ku?
Wato korafin mu shine akwai yaran mu guda biyu wanda suka sai da mota, wasu masu sayan mota suka zo suka sayi mota a hannunsu. Wanda kuma sun sayi motan nan a wannan lokaci sun biya sun tafi bayan kwana hudu. Sai wannan mota aka ce bom ya tashi a Bauchi Road. Da bom ya tashi a Bauchi a 2014. To da wannan bom ya tashi a wurin sai aka ce aka samu plane number na wannan mota din. To samun plane number din nan sai aka yi tracking din wannan plane number wanne ya kawo motan daga Bauchi yake. Shi ya kawo mana wannan mota a sayar. To sai aka kama shi aka ce wannan mota nashi ne aka tada bom, yace a shi ya kawo a siyar, saboda haka ga inda ya kawo. To sai aka zo aka duba, babu shakka shi ya kawo. Muna da receipt da muka bashi kuɗi, aka kai banki aka biya shi, dama shi a wurin mai yake sayan mota. To shikenan, bayan an tafi an ba su kuɗin nan, an yi komai, su waɗannan mutane sai suka zo suka kama shi. Bayan sun kama shi sai shi kuma ya kawo su wajen mu. Da ya kawo su sai suka kama waɗannan yara suka tafi da sunan CID na nan Jos. To sun yi wata ɗaya a wurin sai aka bada belinsu. Bayan sati ɗaya sai aka ce to mu dawo da su. Muna dawowa sai aka samu an samu director daga Abuja a kai su SAS office na Abuja. To shi ne aka kai su. To da aka kai su suna rike da su, mun yi iyakan kokari a ce mu yi wannan, za a bada belinsu, za a yi kaza. Daga ƙarshe sai muka daina ganin su. Tun daga wannan lokaci shekara uku kenan ba kaɗan, don za mu ce shekara biyu da rabi yanzu, har yanzu ba mu san inda yaran nan suke ba. Mun neme su sai muka yi ƙara a kotu. Da muka samu lauya daga nan ya tafi aka je aka yi ƙara. Aka je kotu aka yi ƙarar su police cewa su suka tafi da wannan yara zuwa gurinsu, sai suka ce ba sa hannunsu, suna hannun soja. Aka kira soja a kotu. Soja suka zo kotu, amma police suka ƙi zuwa kotu.
Amma kamin ma a je batun kotu, lokacin da aka kama su ko kuma ƴan sanda ne suka kama su dai? Ya wato me suke zargin su da shi?
Suna zargin cewa su sun san waɗannan mutane da suka zo suka sayi mota ƴan Boko Haram ne. Su kuma suka ce su ba su san su ba, ba taɓa ganin su ba, ba su san daga inda suke ba. Su dai sun zo sun yi ciniki a ka'idar mu, kuma duk wanda ya zo ya sayi mota za mu sayar masa, za mu rubuta receipt. Sun rubuta address din su ma, sun ce su mutanen Yola ne. Kuma an rubuta da receipt din yana nan a hannunmu, Jambutu Yola. Kuma police din da suke nan CID sun ɗauke su sun tafi da su har Jambutu a Yola, sun binkita gidajen waɗannan mutane, ba su samu ba kafin suka dawo da su suka ba mu beli. To daga nan ne aka ce an samu director daga Abuja a kai su can. Ana satisfaction cewa ko sun san waɗannan ƴan Boko Haram din ko kuma suna mu'amala da su. Su kuma waɗannan yaran tun da muke da su a nan ba su taɓa fita sun je Yolan ko business na mota ko wani abu ba, ko Maiduguri ko sauransu. A nan muke yi tare da su, kuma mun san halayensu, ba su da wani abu. To tun daga ranar da aka tafi da su aka kai su Abuja, ba irin abin da mu bi ba, ba a bamu bacci. To daga nan shine muka yi ƙara a kotu. Kotu ta yi police su zo kotu su ba da shaida fusunki, har aka yanke shari'a aka ce to su saki waɗannan yara ga waran, su sake su ko a ina suke je su kawo su. An ɗauki bilip ɗin na kotu, ya ɗauki wannan takarda ya kai ya raba ma commissioner na SAS, an kai wa DIG, an kai wa inspector general, duka office ɗinsu duk an kai takardar nan, su saki yaran, ba su sake su ba. to a yanzun nan sai muka ji labari muka ji dan wani sanarwa a gidan radio su akwai wani mai kama da irin wannan maganan da ake yi mu ma sai muka ga yayi daidai da irin wannan kesin da muke ciki shi yasa muka neme ki don mu ma mu sanar da ke a sanarwa duniya cewa wannan abin zalunci ne saboda wayannan yaran ba su yi komai ba su ba yan boko haram ba komai ba an rike su suna nan a cikin kotu suna nan a cikin cell wannan mu mun rasa inda suke a nuna mana ma inda suke mu je mu ga wayannan yara anki a nuna mana yaya halin da suke ciki sun mutu suna raye sun ki
to amma su yan sanda me suka ce muku tunda kun fara tun daga nan ofishin yan sanda na nan jihar Plateau
na'am yan sanda na nan jihar Plateau sun ce daga SAS office da Abuja su suka ce a kawo su Abuja da aka kai Abuja sai yan sanda na Abuja suka ce mana wannan case din suna bi ne su gano menene to daga ƙarshe maimakon su gaya mana sai yau su ce mana yau kaza za su bada beli jibi za su bada beli daga ƙarshe sai suka ce su gaba ɗaya ma sun dauke su daga wurin an kai su wani wuri su gaya mana ma inda zai kai su sai dai suna ta boye mana ba su gaya mana komai ba har yanzu kuma na'am
to yanzu kamar yanda kai bayani kotu ta ba da umurnin cewa a saki yaran nan amma har yanzu ba a sake su ba me kuke ciki kenan
yanzu daga ƙarshe su lawyoyin da suka yi wancan case sai wani da muke tare da shi ya ji wannan labari shi yasa shi ma lawyer ya ce to zai taimaka a gurgudun shi ana kiran shi Yakubu Fobor wani lawyer ne da yake Jos yace zai taimaka zai je Abuja in Allah ya yarda shi ma zai bi kafa to yanzu shi wannan lawyer ne muka rike kafansa muke ce ta mana kokari ya gaya mana cewa ya rubuta petition zuwa ofishin IG bayan ya rubuta petition an ce file an dauki file an kai security adviser kamar inda muka je wancan kesin su ma sun je security adviser to yanzu ya ce file din ya sake dawowa daga ofishin security adviser ya dawo ofishin IG amma har yanzu ba su yi komai ba to kaga dole hankalin mu ya tashi wayannan yara su dukkan su suna da mata da yaya duka ƴaƴan nan mu ne muke ta daukar nauyin su makarantan yara da abincin da za su ci da sauransu duk mu ne muke ta wahala matan ma yanzu suna ganin kamar mu ba ma yin wani abu akan ƴaƴan su fito tunda a wurin mu ne aka kwashe su saboda haka muke roko don Allah gwamnati ta shigo ciki ta sa a sake mana wayannan yara ba su yi komai ba wayannan yaran zalunci ne kawai na wannan abin da police ke yi wannan ga shari'a ta ce a sake wayannan yara kuma su sun ki su sake su
sunana Abdullahi Yakub to hali dai ana cikin hali mawuya ce saboda gaskiya ba su san hawa ba su san sauka ba yaran mu ne a wajen sana'a ba ma nan suka sayar da mota suka ba da receipt aka kawo kudi a office aka kirga aka biya to daga baya sai aka ci an yi wani abu da ita wanda su ba su sani ba shekaran su a gona sun kai 15 ko 20 ba su taba yin wani abu na rashin gaskiya ba to kusan aka ce ga abin da ya faru to har yanzu din ba mu san halin da ake ciki ba mun je Abuja to maganar da ake ciki kenan har yanzu
kai bayanin cewa kun je Jos kaman wurin jami'an tsaro kenan da Abuja wani bayani kuka samu ko inda suke
to bayani bayan an ba da bayanin su a nan Jos na sati daya daga baya aka ce wai an kawo doka daga Abuja a kai su a SAS headquarters ta Abuja mun je Abuja muna zuwa muna ganin su muna dan kai musu abinci muna ganin su lokaci guda he ba mu san inda suke ba yanzu ni dai ban san inda suke ba har yanzu wajen shekara 1 da wata 8 kenan
to tun farko ma zargin me ake musu
sun sayar da mota kuma ta kamfanin mu ne sai aka je aka yi barna da ita sai aka ce suna ciki abin nan da aka sayar tana kasuwa wanda suka zo suka saya sun zo kasuwa ne suka duba aka yi test suka ce mota ta musu aka ba su receipt a office kuma mu doka ba ce in an zo sai mota tambaya daga ina kake me zaka yi da mota waya baka kuɗi ba mu ba mu izinin haka ba
masu sauraro a shirin mu na gaba zamu ji ta bakin matar Awwalu ɗaya daga cikin mutanen biyu da ake tsare da su wanda aka kore ta daga gidan hayar da suke kuma ga ta da ƴaƴa har guda 5 sai makon na gaba.